من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na An-Nur da ke nan Musatu Abuja, don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka fi sani da Ash-Shama'il Al-Muhammadiyya ta'alif na Abu Isa Muhammad bin Isa al-Tirmidhi rahmatullahi alayh, bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum, muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, kuma ya ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana ƙauna da soyayya da biyayya zuwa ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon maƙwabtansa a gidan aljanna tare da iyayenmu da malamanmu da dukkan zuriyarmu da sauran waɗanda suka yi masu imani. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala dukkan abin da ke cikin wannan littafi na umurni ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon koyi da shi. Abin da ke ciki na hani ni da ku Allah ta'ala ya ba mu ikon hannuwa. Gabanin fara karatu, kada mu manta da cewa watan Ramadan na daf da mu ga wanda ke da nisan kwana. Yau kusan muna 23 ne ga watan Rajab, hijira shekara ta 1442. Ga wanda Allah ta'ala ya ba wa aran kwanaki masu yawa da ya kai wannan adadin, mai iya yiwa ne nan zuwa kwana 37 ko abin da ya kama da haka mu samu kanmu a watan Ramadan. Watan Ramadan, kamar yadda muka sani, wata ne na alkhairi, wata ne mai albarka, wata ne na ibada, wata ne da ake yanta mutane daga wuta zuwa ga aljanna. Mafhum? Tayyib. Magabatanmu na kwarai, idan watan Ramadan ya kusa isowa da kusankacin kamar wata 6, sukan yi ta roƙon Allah da ce Allahumma ballighna Ramadan, ko su riƙa ce Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Suka roƙi Allah tsawon wata 6, suka roƙi Allah ya kai su zuwa ga watan Ramadan da imani. Bayan watan Ramadan ya wuce, sukan ɗauki kusan wata 6 suna addu'a da cewa Allahumma taqabbal ibadatina fi Ramadan. wata shida suke bayan wucewar watan suna kaskantar da kai suna roƙon Allah ya sa ibadun da suka yi an karbe su saboda shi musulunci yin aiki daban karban aikin fa daban yanzu duk duniya babu tashin hankalin da ya kai rashin sanin shin ayyuka da muke na alheri ana karba ko ba a karban su duk duniya ga mai imani babu wani jarrabawa da ya kai wannan yanzu dai mun yi sallar magariba gabanin ita an yi la'asar an yi azhar waye wangari an yi sallar asuba waye ke da yakinin an karba an rubuta masa lada babu wanda yake da yakini yin daban karban daban kuma ba kowane aiki Allah ta'ala yake karba ba Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu yake cewa inda ya taba sanin wata rana daya da ya taba sanya goshinsa a ƙasa yayi sujada Allah ya karbi wannan sujada har ya bashi lada yace da hankalinsa ya kwanta dan ya san kenan ya taba shiga cikin masu takawa da Allah yace innama yataqabbalullahu minal muttaqin inda yana da yakinin ya taba ba kai sallah ba sujada kwaya da ya sa goshinsa a ƙasa iya da yakinin har an karba yace da samu kwanciyar hankali cewa ya taba yi an karba to wannan yake bayyana mana fa yin aikin daban karba daban kuma ba kowa yake shiga watan Ramadana yayi aiki kuma a karba a dace ba sai mu yi iya kokari a waɗannan kwanakin mu roki Allah Allah ta'ala ya kai mu zuwa ga watan a cikin alheri amin sannan duk tarari da ake yi na tinkarin watan Ramadana sai mu yi shi mafiya yawa mukan yi tarari ne na cefa ne mutum ya siyo buhun shinkafa ya ajiye a je a siyo dan kayan miya a yi kaza ka fruit za su yi tsada zai je gida wukin zai tsaya a ƙauye zai taho da su muna ta preparation ne na me za mu ci amma ba ma preparation na tsakaninmu da Allah subhanahu wataala waɗanda zunubai muka yi muke neman mu tuba zuwa ga Allah wa yake tuna wannan ya zauna ya ce ga Ramadan saura wata kaza bari mu fara tuna kurakuran da muka yi da zurban da muka yi wa Allah mu yi regretin aikinmu mu yi nadama mu roƙi Allah ya yafe mana mutane nawa ke zama mutum ya je ya yi medical check up don me saboda ya tabbatar da lafiyarsa ƙalau saboda a watan Ramadan ya yi ƙiyamul layli mutum nawa ke yin wannan ba mu cika damuwa ba kawai dai an ta zo ka je za ka iya kai ba za ka iya ba ka share ƙiyamul layli haka ake yi amma akan rayuwar duniya mutum yakan yi medical check up amma waye ya taɓa zuwa ya yi saboda ya yi shirin Ramadan a halin lafiya ya bauta wa Allah lokacin da mutum yake preparation me zai ci a gidansa mutum nawa ya zauna ya yi budgeting na me zai taimaka ma rayu ko gajiyayyu a cikin watan Ramadana waɗannan al'amura ne muhimmai mutum nawa ya zauna a ɗauki ƙur'ani ya ɗora wa kansa sau nawa zai yi sauƙan ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe a watan Ramadana kullum mafi ganganta izu nawa zai karanta waɗannan ba su ne preparation da ake yi na tarban watan Ramadana wancan shinkafa da za a saya da 'ya'yan itatuwa wallahi duka hayaniya ne da ban kaura asalin shirin Ramadan da su ne waɗannan ayyuka da nake bayani a kansu Allah ta'ala ya sa mu wange lafiya Allah ta'ala ya jika iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya isar da mu wata Ramadan a cikin imani yau da ikon Allah za mu tashi a kan darasi na 96 a daidai kan babi na 55 a cikin littafinmu na Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau muna 23 ga watan Rajab hijira shekara ta 1442 insha Allah sati da muka yi karatu na ƙarshe mun tsaya akan babu ma ja'a fi wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi darussa kusan guda 6 ko adadin da ya gama da haka akan wafati rasuwa ta cikamakin annabawa sayyidul anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da abun da ke da alaka da rasuwarsa so a ka'ida idan aka ce mutun ya rasu an binne shi me ya saura sai magana rabon gado to wannan babu ne tashi ne akan rabon gado shine babu ma ja'a fi mirasi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi da yazo yake bayani akan gadon manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi shin manzon Allah biloniya ne ko biloniya ne ta bangaren kudi da ya rasu mai bar wa iyalansa ya bar musu manyan kamfanoni ne da manyan gonaki ne ko kuma da manyan wasu gidaje ne ko menene wannan shine abin da babin zai karantar mu idan ya bar musu ya aka yi da shi za mu duba yaya rayuwar gidansa take sai mu kwatanta da rayuwar da ake ciki a yanzu mu ga cewa shin muna godewa ga Allah yadda yace ko muna butulce masa saboda me kowa ya kwatanta rasuwar fiye halitta da abin da ya bari a gidansa da kuma shi abin da yake ya mallaka yanzu zai bar wa iyalansa ya kuma ga shi fiye halitta wani hukunci Allah ya akan gidan nasa ma gaba daya kan abin da ya shafi gado saboda na gaba ake gane zurfin ruwa in ji Bahaushe mafu tai don haka wannan babi malam ya kawo mana ne dan ya mana bayanin abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bari a nan duniya annabi tsira da aminci sabbata a gare shi da shi da sauran annabawa dukkan abinda suka bari a duniya na kudi ne ko na muhalli ne ko na gona ne ko na kadara ce a ka'ida iyayensu da matansu ba sa cin gadansu iyayensu idan suna raye ba sa cin gadansu su duk abinda suka bari a ka'ida matsayinsa sunansa sadaka haka ake bunne su a bar ƴaƴansu da matansu ba a raba musu komai ba ko me suka mallaka annabawa da manzanni ba a raba wa iyalansu gadansu su ko me suka bari kawai sadaka ne me dalili saboda a nuna mana asali su sakon da suka zo da shi gare mu ba sun zo ne da sako na dukiya ko kuɗi ko zinare ko azurfa ko dala ko pounds ko naira ko riyal ba a'a su babban mission da Allah ya turo su da shi shine ilimi annabi yazo ya karantar da ku littafin da Allah ya bashi ya karantar da ku sunna to wannan shine asalin sako don haka gadon annabawa shine ne shine ilimi akwai hadisi da yake sananne da annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa innal ulama warasatul anbiya wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warathu al-ilm faman akhadha bihi akhadha bihazzin wafir wannan hadisi iya cikin sunan na Abu Dawud da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah inganta a hadisi na 3641 annabi tsira da abinci sabbata gare shi ya bayyana mana su annabawa ba sa barwa magadan su dukiya da kadara abinda ake gada a wurin su shine ilimi ke sa yace annal ulama warasatul anbiya lalle malamai su magada annabawa ne sannan wa annal anbiya lalle su annabawa lam yuwarrifu dinaran wala dirhama basu bar gadan zinare da azurfa ba annabi baya barin gadan zinare da azurfa wa innama warasul ilma abinda suke gadarwa yan baya shine ne shine ilimi to yanzu wannan zaman da muka yi shine fa ake raba gadan annabi Muhammad yanzu wannan karatu shine raban gado in aka zauna ana tafsiri ka zauna a buɗe Qur'ani a fassara ma ka riga ilimin ka na karuwa wallahi shine gadan annabawa shi yasa gadan su bai takaita ga iyalansu ba ga duk mutumin da ya saurara to ya ci gadan su yanzu wannan hadisan da muka karanta mun karanta hadisi ya kai 390 a littafin nan so wannan shine kowa a cikin mu yanzu ya ci gadan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mu aka yi raban gado saboda su gadan su ilimi ne ba dukiya bane ce sa hadisin yace duk wanda ya dauki ilimi ya samu to ya samu rabo wanda yake mai girma babu wani rabo da ake a duniya ka ci gara bata kaman Allah ya baka ilimi ilimi yana da karamomi da dama da yake bayyana maka duk wata ni'ima ta duniya da kake gani babu wanda ta kai ilimi a ciki yanzu in kudi ne ana yin tsohon mai kudi ya kuma talauci a ce da yana da shi yanzu bai da shi ana tsohon mai mulki da yana da mulki yanzu bai da shi ko ba a yi amma an taba yin tsohon mai ilimi da malami ne amma yanzu jahili ne yanzu ku biyu ne abota kun kama hanya Allah ya kiyaye daga Abuja zuwa Lagos ɗaya daga cikin ku aran malami mahaddacin Qur'ani shi kuma ɗayan dan kudin sai hada zai je sai ka naira miliyan 1 da rabi idan aka tare ku a hanya waye shiga uku me kudin ne za a kace wannan 1.5 miliyan ne zai rabu da ita amma shi aran ma fa za a bashi da kayansa ka taba ga an ce akwai wallahi aran ma malam Muhammadu da aran ma ne har tahajjud da tarawih yake madaga hadda mai karfi ya kama hanya daga Abuja zuwa Zari ya ci karo da yan fashe suka kwace tilawar yanzu ya zama jahili an taba yin haka ba taba yi ba shi yasa shi ilimin nan shine asalin gada
kuma ilimi shike da karamar da ko makiyinka ne sai ya barka da kayanka ba wani mutubin da yace ce wai bana son wani sai na kwace ilimi ba bai isa ba kuma ƴaƴanka da ka haifa in ba su koya ba in karasu kafi da kayanka kenan shi yasa ba a taba cewa ga wani babban malami ya rasu ya raba gadan ilimin sai ayansa sun diba ba su malamai yi zuwa liman za su rasu sukan yi wasiyar takaddun littafansu ma cewa sun ba wa masallaci kaza ko makaranta kaza ne fi sabilillahi haka ake yi a nan na muku bayani Sheikh Muhammad Nasir Dinin Albani rahimahullah
amin
takaddunsa bayan ya rasu daga Jordan aka debo su a kawo su maktaba ta Aljami'atul Islamiyya dake Madina Jami'ar Musulunci a nan yace in ya rasu duk adana su ya bayar kuma yana da ƴaƴa ma ba wanda ya ba wa littafin so ka'ida kenan shine cewa gadon annabi shine ilimi duk lokacin da kaga kana haddace ayoyi na Qur'ani ko kana fahimtar sunna to sai ka ce alhamdulillah Allah ya sa muna da rabu a cikin gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba kudi suke gadarwa ba saboda ba shi yake gaban su ba abin da ke gaban su shine yayi za su gyara maka duniyar ka dan ka rasu ka je ka shiga aljanna su kudi ba ana rayuwa dan su bane a'a su kawai wani abu ne na daruri idan bukata ta kama a neman a biya bukata amma ba wai dan su ake rayuwa ba ana rayuwa ne dan me dan abauta Allah ya shiga aljanna mafhum tayyib Allah ta'ala ya taimake mu حدثنا احمد بن مني قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن عمرو بن الحارث اخي جويرية له سكبا قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته وارضا جعلها صدقه wannan hadisi ya zo a Bukhari hadisi na 2739 daga Ahmad ibn Mani daga Hussein ibn Muhammad daga Isra'il daga Abu Ishaq daga Amr ibn al-Harith shi kuma dan uwa ne na Juwayriya wacce nake iyali ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwanta ne lahu suhuba sannan kuma shi sahabi ne in gaji an cewa da lahu suhuba shi ne ya cika sharuɗan a ce mar sahabi ne kuma kamar yadda Ibn Hajar rahimahullah ya cikin al-Isaba fi tamyizi sahaba wanda ya cika sharadi uku shi ne sahabi na farko wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da minti dai kuka gamu da shi ko mutum ya gamu da shi kawai su gaisa to ya cika sharadi shi ne kun rayu tare saboda kun taɓa haduwa wa amana bihi ya yi imani da shi na uku wa mata fil islam kuma ya rasu yana musulmi bai yi hijja ba so duk wanda ya cika sharuɗa uku na sai a ce lahu suhuba to shi ma sahabi ne mafhum sai dan haka Amr ibn al-Harith lahu suhuba ya cika sharuɗa uku ya rayu da fiyayyen halitta ya yi imani da shi kuma ya mutu yana musulmi ya koma zuwa ga Allah ya rasu yana musulmi kana yace ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam illa silahu manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi da ya rasu a duniya bai bar komai ba illa silahu sai makamin sa shine me shine takwabi abu na farko da ya bari a gidansa da ya rasu da ake hada dukiyarsa gaba daya ana taking stock na duk abin da ya mallaka ana compiling duka property to na farko sai aka samu akwai takwabin sa na biyu wa bazalatahu me bazala da Hausa shine mul da Hausa me yake fassara shi in nace alfadari yayi to ya bi dace a ce ko alfadari a dai dabbobin da muke da su so sai alfadari da yake da shi wanda yake hawa na uku wa arban da wata kasa da aka bayar ta fai'u da kuma khumusin khaybara fai'un madina da fadik da kuma khumusin khaybara to anan ne ya samu wani fili ja'alaha sadaqa duka waɗannan kuma da ya tashi kasar ana ma ba da tun yana raye ce ya ba da ta a matsayin sadaka ne so da haka abun da ya bari a rayuwarsa shine takwabi da alfadari bai samu ikon barin keke ba balle ya bar mashin balle ya bar mota gidan ma da ya zauna da iyalansa tausi'in masallaci sai aka buɗe da ya shiga cikin masallacin shi ba shine abin da aka hada da ya rasu ya bari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam me dalili da Allah a duk duniya aka tambaye ka waye yake kowa gata a wurin Allah duk duniya wa zaka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya an ce ka faɗi wanne ne kowa gata wallahi azim ban san wanda ya bi shi ba ba kuma wai a cikin mu ba tun daga halittar duniya har ƙarshen ta babu wani wanda Allah yake so ya daukaka ya nuna ya dabu da shi kuma ya zama dan gatan Allah ne har annabawa da suka riga yake suna sha'awar a riga jingina su gare shi kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dubai da Allah ya jarabe shi wanda yake bayyana cewa rufin asiri samun kudi samun mulki mallakan property ba wai alaka ne na cewa Allah yana son ka ko yana so na ko yana son sa bane wannan baya nuna haka kwata-kwata bayi wani abu ne na jarrabawa in Allah ya baka jarraba kai in ya hana ka jarraba kai in ya baka lafiya jarraba ne in ya dora maka jinya jarrabawa ne idan ya baka dukiya jarraba kai idan ya kwace jarraba kai duka Allah yana yi ne ga yaya za mu yi behavior shin za mu zama na kwarai ne ko za mu lalace wannan shine abin da Allah yake mana amma in akwai wanda waje dace inda ba da duniya daukaka ce inda ba da duniya imani ne inda duniyar nan a wurin Allah wata babbar aba ne da duk duniya ba mai kudin annabi Muhammad sallallahu alaihi amma yace duniyar a wurin Allah fa walakantacciya ce duniyar nan fa a wurin Allah ba daga wannan abin maganar ba ko ta kai a wurin Allah ba daga wannan ba akwai hadisi a sahihu Tirmidhi da manzon Allah tsira da aminci saboda daga yake cewa lauka nati dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'uba ma saqa kafiran shurbata ma hadisin iya nan a 2320 annabi tsira da aminci saboda daga yake cewa inda duniyar nan a wurin Allah ta kai kwatankwacin daraja fukafukin sauro inda darajar duniya a wurin Allah ta kai fukafukin sauro to wallahi da wanda ya kafirce Allah ko ruwan shi Allah ba zai bashi ba saboda me saboda inda ta kai fukafukin sauro to ashe da babbar aba ce da ya dace kawai masu mutunci za a kula da su amma ita a wurin Allah ba ta kai fukafukin sauro ba hayaniya ce da ban kaura duk duniyar nan da muke ganinta da duk ci gaban da aka yi da jirgin sama da komai da kake gani wallahi dukkan ninta a wurin Allah ba da kai kufin sauro ba wannan sauran to yanzu ba zan kwatanta maka dan ka gane abu yanzu mutum ya zo ya same ka Allah ya sallallahu alaihi wa sallam lafiya lafiya zan maka kyauta kai godiya sosai yaushe ka ce ya ce maka zo gida ka same shi babban mutum ne sai ka shirya ka tafi gida karfe nawa a ce maka 6 a.m. 6 na safe ka je kofar gidan shi sai ka shigo falo sai ya dauko dan takarda da sauro a kai sai ce ga kyautan sauro dana za ku shirya ya mutunta maka to ba fa sauran duka ba fukafukin wallahi a wurin Allah duniya ba da kai fukafukin ba shi ku ba fa sauran ba wanda ya baka sauro ya girmama a fukafukin sauran ya fi duniya to abinda bai kai fukafukin sauro ba me yasa annabi sai shigaltu da wannan kuma duniyar nan fa takaitacciya ce ba wani mutum da yazo ya tabbata a cikin ta duk wanda yazo masu kuɗi bila adadin sun tafi masu mulki sun tafi masu ilimi sun tafi salihan bayi sun tafi shedanu sun tafi nagari sun tafi na banza sun tafi masu karfi sun tafi lafiyayyu sun tafi marasa lafiya sun tafi manya sun tafi ƙanana sun tafi kuma kai ka ɗauka za ka zauna ko ɗauka zan zauna ita shi sa ƙur'ani ya zo magana mutuwa bai gaya maka ma duniya za ta ƙare za ka mutu a'a abinda ƙur'ani yake emphasizing shine bayan fa an rasu akwai wani abu amma ita mutuwa ai practical abu ne saboda me ba ka buƙatar aya ko hadisi ga gabar da mutum zai mutu ka tambaye shi ina yake gashi nan ina babansa yana raye to ina kakansa iya raye ina kakan babansa ina kakan kakansa ina kakan kakan kakansa za a samu wanda ya da to me yasa ya tafi bare yanzu gaba ɗaya rayuwar ma ba tsawon kwana ake da yawa ba zai wahala ka samu mutum ya ce babansa ma kakansa na raye bari a samu kakan kakansa dan gatan shine mai kaka in dai ba yara ne ɗan ƙanana ɗan individual generation ba so ita duniyar gaba ɗayan da ba wai wata aba ce wai ta musamman da ta kai a cikin da ko ai fada ko ta kai a cikin ta a tada jijiyar wuya ko ta kai a cikin ta har ka daina magana da wani musulmi ko ta kai a cikin ta har ka zalunci wani haba abinda bai kai fufukin saurayi ba gaba ɗaya akan har za a riga tada jijiyar wuya menene shi din gaba ɗayan sa in ma ya kai fufukin sauro ai bai dace ai ba to bare ma bai kai ba kai kaddara ma a ce duniyar ta kai sauro goma darajar ta auren Allah shi sa fiye yin halitta rayuwar da yake da ya yi ɗan takaitacciyar rayuwa ce abin da ya damu da shi shi ne wannan ilimi ɗin da yake karantarwa shi ne gadonsa wallahi wannan karatu da muke shi ne asalin rabon gadon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira radiyallahu anhu akwai wani asar da ya zo cikin mu'jamul kabir na Imam Tabarani namba na 402 ya zo kasuwa Abu Huraira iya yawo sai ga ɗan kasuwa ana ta harkar kasuwanci a nawa za ka saya a kaza ne a nawa za ka sayar mini ana ta kasuwanci ana ta harka masu saya da sayarwa sai ya tsaya tsakiyar kasuwa sai tara jama'a sai da Allah duk nan ba ku san me yake faruwa ba suka ce ba sani ba tsakanin ku da Allah suka ce wallahi ba sani ba yace to ai a yanzu da nake muku magana in kun je masallacin Madina a cikin garin Madina ne kuna shiga masallaci yanzu za ku samu ana raba gadon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana raba mirasin nabi annabi gari ne bai ana tarabawa so kuje da sauri ku samu ai yafi wannan kasuwancin so da yawa ba su fahimci fikihun da yawa kowa sai ya tashi ya bar shagon sai ya tafi masallaci za a ji a karo dukiya kasai matsalar dukiya ba ta isan mutane shine bala'i aka tafi masallaci kowa ya zo sai ya ga mutane ba wani bukuna da aka tara babu wata kanta da ta zo ta yi fakir babu wani kwantaina da ya gani kowa ya zazzaga ya fito shi kuma sai ya gida ga yana gidansu a kasuwar bayan sun zo sun zazzaga an gama mutum wallahi ba wani abu ba kuma ya ce ana yi to ko dai an gama ne mu koma kasuwa suka zo suka samu Abu Huraira kai ka ce ana raba gado mu ba mu samu kowa bai ci ba ku samu kowa suka ce samu ba ya ce ba abin da ake suka ce kawai qaumun yusallun qaumun yaqra'una alquran qaumun yatadhakkaruna alhalala walharam suka ce kawai majalis mu gani wani suna sallar nafila wasu suna tilawar qur'ani ana kara musu hadda wasu suna ta karanta hadisan halal da haram sai yace to ai shine gadon annabawa shine gadon annabi ai wannan abu da wannan ake yi shine gadon annabin gaba ɗaya yanzu ba wani abu bane tukunna sai kowa shiga taitayinsa wake da mu shi da gadon ya ce shi da gadon su ba wani gado da za ka gaji annabi kamar ilimi duk abin da ka samu na ilimi to ka samu rabonka na gadon annabin da Allah ya koro maka yawan fahimtar addininka yawan haddan ayoyinka da hadisai shi ne yawan rabon abin da ka samu a kasonka na gado mafu tayi Allah ta'ala ya samu wani lafiya Allah ta'ala ya kara mana gadon annabi ya kuma ba mu ikon aiki da abin da muka gada da haddathana Muhammad bin al-Musanna qala haddathana Abu al-Walid qala haddathana Hammad bin Salama an Muhammad bin Amri an Abi Salama an Abi Hurairah ta qala ja'at Fatimatu ila Abi Bakr fa qalat may yarithuka fa qala ahli wa waladi fa qalat ma li la arithu abi fa qala Abu Bakr سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورا ولكني أقول من كان رسول الله يقول وأنفق على من كان رسول الله ينفق عليه وانا حديث يا رؤى تكين تلخيصنا شمائل النبي تحقيق نشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله حديثي نبي أكون ثلاثين دبقين سوى حديثي ني حسن من ليكي من كو mafu in an ce hadisi hasan ne shine wanda yake da sharuɗa guda biyar na farko marawa ko adil na biyu tammul dabti khafifud dabti na uku ittisalu sanad na hudu ghairu muallif na biyar wala shaz wadannan sune sharuɗan hadisi hasanun guda biyar mafu tayyib wannan hadisi ya zo daga Muhammad bin al-Musanna qala haddathana abul walid daga abul walid
قال حدثنا حماد بن سلمة دغ حماد بن سلمة دغ محمد بن عمرو دغ ابو سلمة دغ ابو هريره رضي الله عنه قال يجي جاءت فاطمه الى ابي بكر نانا فاطمه يار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ايال علي بن ابي طالب رضي الله عنه تاغوت الى ابي بكر زوا ابو بكر الصديق الصديق الامه صديق الأمة أو الصديق الأكبر جاكسي جاكسي فقالت سيثمثة تنبيا من يبثك إذن كيف رسل وزيقا جيكا كي أبو بكر صديق فقالت سيثي متى أهلي وولد إيا لينا وعطو ما تالا لأنا سنا لقادولا إيا لنا ناسو قاجيني إيا لنا ناسو قاجيني فقالت سيثي متى mali na arifu abi me yasa ni kuma yar annabi ba san san bazan gaje shi ba idan kai yayin da zasu gaje ka me yasa ni bazan gaje baba da ba fa qala abubakar sai abubakar siddiq radiyallahu anhu yace mata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah tsira da abin da sai da gare shi na cewa la nura mu annabawa da manzanni ba a cin gadan mu na dukiya kaga ashe matsayinsa ai shi Abubakar Siddiq ba annabi bane tunda ko ba annabi bane annabi ya karantar da su cewa annabawa ne ba a raba dukiyar su gado wa ƴaƴansu da magadansu duk wanda ba annabi ba ana iya rabawa sai sai tambaye shi kai ƴaƴan da za su shiga gadon ka da matanka ni ko bazan shiga gadon babana ba sai ya ce to ai baban naki ya karantar da mu cewa a matsayinsa na annabi ƴaƴansa ba sa cin gadonsa la nura kalman nurat fi'li ne wanda yake mudari'i mabdi lil majhul ba ma ci gadowa ba a gadan mu la nurat ba za a gaje mu ba sai ga mata wannan kaga tambayar da ta masa tambaya ce ta fahimta amma lafazi ne ka banna tukuma to a ka'ida idan kana karantar da addini duk mutumin da maka tambaya in dai ba tambaya ce ta cin fuska ko ta aibatawa ba duk jahilci da rashin fahimtar al'amari kada ranka ba cika amsa masa
na'am
karka ce har yanzu baka san ma yadda ake wankan ibada ba har yanzu kun ba a haka duk yadda wani bai fahimci addini ba ko yaye tambayar da kake ga akwai tuhuma a ciki kada hankalinka ya tashi ka bashi amsa ta mai hankali shi ka bashi ya ji kunya Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi babban malami ne da ya rasu a kasar Saudi Arabia ana markirari da faqihul umma a cikin al'ummar nan ana maganar waɗanda Allah musu baiwa da sanin fiqhun Qur'ani da hadisi yana cikin as-sabiquna al-awwalun Muhammad bin Salih bin Uthaymeen Al-Wuhaybi Al-Tamimi rahmatullahi alayhi ya zo haramin Makka ya umura mutum ne kana mutawabi'an jiddan iya da humility da kas da tawabi'u daiwa ya idan da sallah ya dau yayi umura sai ya fito bakin hanya yana neman takzi shi da kansa sai wani mai takzi ya tsaye da mai takzi din da ya tsaye da sai ya ce ka kai ni waje kaza mai takzi sai ya ga wajen yayi nisa a Makka sai ya ce man anta kai wane ne za ka ce kai ka waje kaza sai mai takzi ya muzanta magana shi ransa bai ba cewa sai ya ce ni ne Muhammad bin Uthaymeen sai ga yawar sunansa shi mai takzi sai ce to ana Sheikh bin Bas ni kuma ni ne Sheikh bin Bas sai ce ai ba musu ka ce ni waye na ga yawar suna to sai wanda suke kewaye suka gane cewa ai malam Uthaymeen din ne sun san ga mai takzi sai fito yana kuka yana ba da hakuri cewa ai bai gane shi ba ne kaga shi bai bata rai ba sai ya bashi ansa da sunan nasa mafhum
na'am
tayyib duk yadda wani zai tambaya in dai tambaya ce ta fahimta ba tambaya akwai tambayar jidali dan ai ta musu wannan ba ta da amfani musulmi na kware baya bada kansa cikin jidali sai dai kawai ya faɗi mawkifin sa sau ɗaya ko sau biyu ya wuce li yahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya to wannan shine abin da ake bukata musulmi ya yi kai sa duk da ta tambaye shi kai iyalanka za su shiga da ka me yasa ni ba zan gaji babana ba sai ce to ai manzon Allah babanki ya ce mana ba zai araba gadar sa ba iyalansu ba sa gadan su dukkan annaba ba wai shi kadai ba sai kwantar mata da hankali da cewa tunda yanzu ni khalifan sa ne walakin dai sai dai aqulu man kana rasulullahi yaqulu
dukkan wani wanda manzon Allah yake bashi allowances a rayuwa yanzu ya rasu to haƙƙin bashi allowances ya kaina wa unfik kuma haƙƙi ne da zan ciyar da man kana rasulullahi yunfik alaihi duk wanda manzon Allah ke ciyarwa daga yau haƙƙin ciyarwa ya dawo kai idan ki ke baki abinci da allowances da yarki na yarsa to yanzu a kaina dan ni ne na gaje shi to sai ga mata wannan magana cewa haƙƙi ya biya da kai don Abubakar Siddiq bayan rasulullahi ya halitta irinsu Abdurrahman ibn Auf radiyallahu ba su bar iyalan shi ya halitta sun tagayyara ba sun nutsu sun tattara abin da ya saboda suna daukar nauyinsu har akwai lokacin da Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu ya kyautata wa nana Aisha saboda farin ciki ta zubar da hawaye take cewa manzon Allah ya ce bayan rasuwarsa ba wanda zai damu da mu sai wanda yake mai hakuri salihi shi ne zai damu da mu saboda ganin ido yana sa a kyautata amma zama na amana duk inda kuke da tare ko abokane ne wani ya rasu kar a bar ƴaƴansa su lalace yadda muka mu'amalanci ƴaƴan wasu haka za a mu'amalanci namu mu zama masu jinkai yanzu akwai tsarin da ake wasu kasashe da musulunci ya ci gaba kamar kasar Sudan misali in ka je in mutum yau ya rasu za ka ga an yi gidauniya na kusa da shi a yi ƙoƙarin tara wani abu mai kauri da ya samu in iyalan na da gida su zauna a cikin ba su da shi a nemi wani abu ko haya a rika sawa yana kawo wa iyalan wani abu in ba a samu halin haka ba sai a duba iyalansa mutum 30 40 50 mutum 100 sai a yi ne to duk wata nawa za ka bayar ga ƴaƴansa ya bar ƴaƴa guda 7 ƴaƴa guda 8 ƴaƴa guda 5 ga gwargwaron abin da ake bukata na makarantarsu zuwa wance ta kai mataki kaza ta yi aure tana bukatar kaza da kaza sai a rika cin taron juna to sai kaga babu wanda zai rasu iyalansa sun tagayyara kuma wannan yana da muhimmanci kuma nakan faɗaitar cewa responsibility na musulmi ya wuce a haɗu a masallaci ba sallah ne kadai ba dole irin waɗannan abubuwan mu rika kirkiro su muna samar da su ya zama duk wani ɗan uwanmu da bai raye iyalansa ba sa tagayyara mu yi iya ƙoƙarin da za mu yi mu rage musu raɗaɗi saboda a wajen ƙaƙa da iyalai ai zamansa yana rayuwa da komai na duniya to ba za ka iya cewa ka mai gurbinsa ba amma ana iya rage raɗaɗin da suke ci to wannan initiative ne da ke da matukar muhimmanci a rika samarwa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ta'ala ya sa mu yi lafiya to da haka Abubakar Siddiq radiyallahu ta'ala ya mata haka shi ne Sheikh Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin ibn Abbad ya ce da yake tambaya ta yi bata sani ba da ya ba ta amsa ta tsaya musu ba ta yi musu magana ta gare da dama bata sani ba ta ji labari an ce ba za a ba su gado ba sai ta tambaye shi sai ya ce ai annabi ne ya gaya mana cewa gashi ba a cin gadonsa shikenan ta fahimta shikenan sami'na wa ata'ana magana ta gare to inda a yau ne to sai an yi bala'i wanda zai ce ba ta yadda ba bata yi karatu ba ta ce hadisin la'ifi ne in an yi wasa ta zabga muku ihu ta fashe da kuka ta bai ta hankalin ta yakwai da tun da yi wannan bayani annabi ne faɗa maka annabi ya faɗa magana ta gare babu wani musu kuma da za mu tsaya muna yi a kan abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kenan ta sallama an ilmantar ta fahimta wannan kuma yake bayyanawa duk sanin mutum na addini wani abu yana iya ɓuya masa wani wanda yake wani kuma ya gaske abu yanzu Imamu Malik rahimahullah mu duba duk iliminsa shine fa mufti gaba ɗaya da ake da shi na Madina shi ake wa kirari da la yufta ahad wa malik fil madina ba a kofatawa in yana gari amma hadisi kawai na tsefe ya zo a alwala ya buye gare shi aka tambaye shi yace bai da asali ɗalibin sa Wahab yana gefe ya matso ku sai ce akar mahalla kace ba asali yace yace amma mun samu hadisi cewa annabi na yi yace the following day mun da majalisi sai yana bada fata cewa fa jiya na ce tsefe ya zo alwala bai da asali to an samu hadisi yanzu sunna ne Allahu akbar so duk fahimtar karatun mutum wani abu yana iya buya gare shi yasa idan wani abu ya buya gare mu ko kana malami ko liman ko mai wa'azi kar kai fatawa da jahilci kawai ka ce wallahu a'lam shi yafi sauki kuma waɗanda suka fi karatu in ka zauna da su sun fi kowa wallahu a'lam yanzu akwai lokacin da aka yi wata zama na majalisar kibarul ulama a Saudiya manya-manyan malamai na Jami'atul Islamiyya professors in suka je wajen da sauran ummul qura in suka ga manyan malaman su a wurin ko baki ba su isa ba a wurin ana fata ba saboda ka zo wajen sai ka ga malamin malaminka to tawali sai hana ka ma magana za a bijiro da matsala sai ai fatawa akan ka akai tambayoyi guda biyu ko uku a wurin duka malaman da suka taru a wurin sun fi 300 kowa sai ce wallahi ala sai aka ce to aje ayi bincike a dawo sai ɗaya daga cikin professors din matashi ne a jami'a sai ce to bari yanzu ya gwada ɗalibansa a Madina sai ya shigo sai ya samu undergraduate ɗalibai a University of Madina sai ya kira su sai musu tambayoyin da aka tambayi malamansu a can sun ce ba su sani ba sai ya tambayi ɗaliban da ya rufe bakinsa ba kowa yana ba da amsa saboda kowa sani sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun je gaban malamanmu sun ce ba su sani ba sai an bincika mun zo gaban almajiranmu ba mu gama tambaya ba sun fara amsawa to shi yasa in ka ga mutum ya ɗauki ilimi karamin abu to ilimin ne bai ishe shi ba amma in mutum yana karatu Imam Shafi'i rahimahullah ya ce bai taɓa ƙara ilimi ba ce iliminsa ya ƙara fahimtar da shi da abin da ya jahilta da mo ya ƙara karatu sai ya ƙara fahimtar ashe abin da bai sanin ba shi ya fi yawa idan ya ƙara iliminsa ne zai taƙaddara kashi 50 cikin 100 ya ƙaru so in gabanin ya ƙaru iya tunanin abin da bai sani ba kashi 50 ne yanzu da ilimin ya ƙaru by 50% sai ya riƙa jin abin da bai sani ba ashe ya kai 90% ma saboda ƙaruwar ilimin ke ƙara nuna maka cewa abin da baka sanin ba shi ya fi yawa to haka ita matsalar ilimi ne wani zai san wani abu wani ba zai sani ba dole wani abu yana ɓuya wani abu wani kuma zai bayyana zuwa ga wani abu abin da ake buƙatar mu ladabin ilimi shine duk abin da ba mu sani ba mu ce wallahu a'lam ban sani ba Sheikh Abdul Muhsin ibn Abbas shine muhaddisul Madina professor ne yayi vice chancellor ne University of Madina amma garin Madina shine masanin hadisi a Madina amma mukan zauna gaban sa karatu ana sai muslim ana kammala sai a tambaya hada sa'il ya qulu kaza shi wallahu a'lam hada sa'il ya qulu kaza ana la adri ya Sheikh hada sa'il ya qulu kaza wallahu ta'ala a'lam wadaran sai a yi tambaya uku duk a tashi ba wallahu alam ba zai amsa ba sai ce wallahu alam la adri sai ce baka bai sani ba amma a wurin yanzu zaka fito ka samu ɗaliban da ke remedial a jami'a to za su amsa maka su maka bayani in ma kai musu wani ya kafarta kan kai wasa amma shi ana wallahu alam ana la adri ni ban sani ba to aka zai fara a wuce to ita matsala ta ilimi tana da sauki in ka fahimce ta duk abin da baka sani babu wahala kuma abin da ke ƙara tabbatar da imamu maganar imamu Shafi'i shine maganar da Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa radiyallahu anhu cewa man su'ila an ilmin ya'lamuhu falyakul fa in lam yakun ya'lam falyakul wallahu a'lam fa inna min al-ilmi an yaqula al-insanu wallahu a'lam fi ma la ya'lam duk wanda aka dambe shi ilimi in ya sani fara in bai sani bai ce bai sani ba saboda cewa baka sani ba a wurin da baka sani ba shi ma ilimi ne ka yi admitin ka amince ban sanin ba to wannan shi ma ilimi ne kar ka tsaya ka da kayan baka sani ba shi yasa waɗanda suka ƙoshi da karatu ba sa sake akwai wanda na sani mun tashi tare da shi da in yi ɗauki littafinsa gaye ne sai ya rubuta shek wada a littafin sai Allah ya ba shi shirya daga baya sai ya fara zuwa karatun addini da ya fara sai ya ga rubu da sunansa babu shek zai ce masa yaya ba gaza shek zai ce wane mutum ya hakura ina ce shek sai ce a no shi ba zai amsa amma da an kawo da sai ce a sai ka ce shek na ce masa shek ya ce no a shek sai an ce a shek amma da ya fara karatu don gaji sai ce a almajiri wata dattijuwa ta kai ɗanta tsangaya wajen ƙaran mahaddan Qur'ani shine da ta kaji na ce gashi na ka yaran nan ina so yayi karatu ya wuce malam ya zama almajiri shi ya wuce malami ya zama almajiri malam yace me yake ne tace na ga duk wani malami ne nace malam sai ce almajiri ne so tunda sai ta fahimci wai gaba da malam shi ne almajiri to shi ma ya wuce malam ya zama almajiri manyan malaman mu a duniya irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda a duniyar hadisi shi gagaraba da wani amma ko magana sai ce na hannu tsallabul ilm sai ce mu almajiran ilimi bai taɓa cewa shi malami ba bin Bas rahimahullah sai ce nahnu talabul ilm nahnu talabatul ilm Ibn Uthaymeen haka magana sarki sai ce a matsayin mu na almajiran ilimi ba ma tsaya su malamai ne so kaga mutun ya amince shi malam ne yanzu har mutun yana iya yi da kansa yasa shakwa ne lillahi wa inna ilaihi raji'un kai muna ci wata al'umma da aka damu da titles mutun ya rubuta a shek shi da hannunsa a shek fulan ai ko titin da kamar laka inda hannunka ne kadan yi kawai ci mana titin sun nan suna misalin mutum barista wane engineer wane doctor wane professor wane honorable wane kaza kaza ko da gaske ne suna sa girman kai baka yi a hankali ba kallon zama kan kawai kai ka rubuta sunan ka tsararin sa yadda yake ba za ka je kiyama a ce profesa wane ko shek wane ko doctor wane ko injiniya wane ba ruwa kowa da wannan kawai abinda kai da wannan ilimin kai hidima shine ribarka a lahira ba waɗannan titles din ba they are not important to mu yanzu a Najeriya saboda ma shiga na hali titles din ma sayansu ake yi sai a ce an yi honorin mutum wanda aka yi honorin ma sai ya rubuta shi ma doctor ne saboda tsabar san titles wanda technically honorary doctoral degree ba a ma rubuta shi shi a ka'ida a taron da aka yi auren ne aka yi honorin mutum waɗanda ma suke ɗan damuwa sai a sa sashi a bracket to amma a yanzu wanda ma ya sayi sai ɗauka shi ma yanzu doctor ne saboda mun damu da title so in ma ne ma ka yi ka zama doctor mai amfaninsa don ka rubuta da mai zai amfani ka kai da wani amfani ba bai da wani amfani yanzu wannan title ɗin doctor da Allah zai kai isa aljanna ba zai kai ba shi zai kai ka aljanna ba bai da alaka kwata-kwata ba za ka je filin kiyama a ce maka doctor wane ba wanda zai gaya maka kira za a kira ka Isa Ali Ibrahim Ibrahim Muhammad haka za a kira kowa mai amfaninsa kawai a kan ban ma maka ƙasa shi ke ne ya ƙare abin a hayaniya da bakaura bai da wani amfani babu laifi wanda ya kai profesa ni ne addressing ɗinsa a profesa ya dace wanda yake injiniya na ce injiniya duk ya dace amma shari'a kagaba wa kansa wanda bai gaya bar wannan ma abokin gabansa ne to a nan matsala take kai dan ka gaya mutum ya cancanta ya kai daidai ne amma shi kuma kare dauka alwala'u wal bara'u a nan take in ka fada ka masa wala'i in kuma baka fada ba to kai makiyinsa ne to wannan ba daidai bane muhimmin abu akwai sunayenmu in an kira mu da sunanmu ko ba a sa tashi ba yayi in mutum ya gaya maka abin da ka cancanta yayi mafu tayyib amin ya rabbi wa tayyib حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن كثير عن الأنبري أبو غسان قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد أنشدكم بالله أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ما لنبي صدق إلا ما أطعمه إنا لا نورث وفي الحديث قصة wannan hadisin asali yana da maqal a cikin sa akwai ayat tambaya in muka duba cikin tahqiq na shama'il na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah yayi ishara zuwa ga wannan amma dai akwai hanyoyin da ke kara wa hadisi din karbi kuma ana iya kafa hujja da shi insha Allah ta'ala haddathana Muhammad ibn Musanna so an ce hanyoyin yana iya kaiwa kenan ya zama hasanul da gairi kenan قال حدثنا يحيى بن كثير دغا ابو الغسان دغا شعب بن حجاج دغا عمرو بن مره سوى ان ابي البختري سوى ان الاباس بفاني نما زن الله صلى الله عليه وسلم ان سي بفان متون كما انا نفي وا كوكانن مهيبي وعليا علي كما دان بفان سني مفهوم طيب شيف يا يان حليتا ده بابان سي رسم يي بر مسا abin da ya bar masa kawai gada shi ne shi ma gada takabi a gidansu baya daya sunansa ma'athur shi ne gadin da babansa ya bar masa don babansa ya rasu a karancin shekaru ne saboda an haife shi da wuri kuma lokacin da aka samu juna juna sa shekarun mahaifinsa bai ja ba so haka shi ma abin da ya tashi ya gada kenan ba an bar mara wani gida ne ko wani shago ko wata gona ko wani investment ba bai samu wannan ba amma akwai wata rayuwa da take tasa albarka a duniya babu wanda take tasa shi ma bai raye ba kuma ya tafiya ya bar shi ma makami guda daya da kuma me ba'ala ba'alan sunanta tana da dukkan sunanta duldul ba'alatuhu ismuha duldul ake gaya mata to shi ma abin da ya bar ayan kenan dan daban wannan dan gonan da ya bari kuma daban ya riga ba da sadakar ta to al-abbas da aliyu radiyallahu anhuma ja'a ila umar sun zo zuwa ga umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yaqtasimani suna kusuma da juna wato suna kara wa juna ilimi wani ya ce kaza wani ya ce a kaza yaqulu kullu wahidin minhum li sahibihi ko wanda daga cikin su iya ga yawa abokinsa anta kaza kai kace kaza wani ya ce a ni kaza nake gani a ni kaza nake gani fa kala umar sai umar yace li tan haka talla wa zubair yace kuma az-zubair suna wurin saboda su fahimtar al-abbas da aliyu a farko da sai yin halitta cewa sun ga dai an bar wasu abubuwa ana taimaka iyalansa kamar kasar da take nan wanda ya bada sadaka a matsayin wakafi wato endowment to sai suka zo suke da tun da yanzu lokaci ya ji a raba wa iyalan mana baya da sun abubakar siddiq radiyallahu sayyidina umar na khalifa to sai a lokacin sai ya kira talha shi umar ibn al-khattab talha ibn ubaydullah wa zubair da kuma az-zubair ibn al-awwam wa abdurrahman ibn awf wa sa'ad ibn abi waqqas wadannan dukkanin su hudu na cikin al-ashara al-mubashsharuna bil janna su hudun nan suna cikin mutane goma da aka musu bushara da aljanna wannan da yake abubakar fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa rabuna fil janna haka yake kiran kowa yana cewa dan aljanna ne wanda ya kira su goma idan na shata ban kai na a duniya ban san labarin wani breaking news da ya kai wa dandadi ba bakin da bayyin zuke ta manne ya ce ma kai dan aljanna ne ni dai ban san wani labarin da za a ga dan adam a duniya da ya kai wannan dadi ba amma da yake imanin su ya kai da aka fada sai suka yi ta ƙara aikin a bambu yanzu aka zo aka ce aljanna ne bala'i kenan Allah ne ya gyara ai har ustazai za su daina sallah da azumi saboda gejin imanin mu bai kai a babu wannan labarin muna duniya ba gara a bar shi a gaibi mu yi ta kokarin da sai mun je mu yi ta lalume a cikin hasken idan mun je mu ga mai Allah ya hukunta amma a yanzu ka ce mutum shi dan aljanna ne kuma tabbas dan aljanna ne ai da gangan ma zai zo baki masallaci ya zauna ana sallah yake ka taba shi ka sha bala'i ka taba shi ka sha maganganu shi za ka gaya ba shi dan aljanna kamar maganar sallah ka ce mutum kakansa ba kawai ya yi limamin ƙauyensu yana ji shi yanzu kafa an gafarta maka shi yana ga addini komai daidai ne ke gidansu ba gidan malamai ne to sai mai gidan malamai kai ka yi karatun ne to gejin imaninmu da ƙarfinsa da ƙwarinsa da ingancinsa bai kai a mana wannan din ba sai aka bar mu a lullube mu yi ta yi dai har sai mun je Allah ta'ala ya taimake mu dace da yawa amma su imaninsu ya kai in an faɗan ba sai su ƙara aikin ƙarin sai su yi na godiya da kuma aikin da aka ba su aljanna da shi sai ya tambayi wannan guda hudu shi Umar ya ce kun shi da kun billahi ina roƙon ku da kai Talha da Zubair ibn al-Awwam da Abdurrahman ibn Abd al-Sadiq ibn Abi Waqqas a sabiqatu rasulullahi ya kun shi kun taba jin manzon Allah ya ce kullu mali nabiyyi sadaqa dukkan wani abin da annabi ya bari cewa sadaqa ne illa ma at'amahu sadiya abin da ya bari na abinci da iyalansa suke ci inna la nuras kuma yace mu ba a cin gadan mu sai suka ce masa na'am sun ji labari annabi ya taɓa faɗan wannan magana sai suka tabbatar da abin da Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya faɗa cewa annahum sami'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya kuma cewa tabbas sun ji manzon Allah tsira da abinci tabbata a gare shi ya faɗa haka sai suka tabbatar masa sai kafa hujja da al-Abbas da Ali shaga abin da ke yin halta ya faɗa wannan duka yana ƙara bayyana mana karancin duniya ba wata babbar amana a wurin Allah subhanahu wataala ba kuma annaba ba su dauke ta a matsayin komai ba ba abin da ya dame su da ita wannan kuma yake ƙara bayyana mana cewa sun tafi sun bar duniya ba su bar wa iyalansu wani abu na gado ba sai dai salihan bayi ke tallafawa iyalan nasu kamar yadda Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ya faɗa mafu tayyib to yanzu a wannan lokaci idan mutum ya da halin ya bar wa ƴaƴansa wani abu su yi karatu ya yi laifi ko bai yi ba in ya rasu ya ce to ga matsuguni ya bar musu a matsayin gado laifi ne bai zama laifi ba amma kuma abin da ake bayyana kada neman wannan ya sa kuma a je a fada cikin halaka saboda duk an samu wanda suka ɗauki irin wannan tsari wani zai rasu ya bar ƴaƴansa ba su da kuma bai dame shi ba yanzu misali akwai Umar bin Abdul Aziz shi ne shugaba da aka yi adali ana kiransa khalifa na biyar in aka kira Abubakar Umar Usman Aliyu sai a ce shi a jerin gano na 12 ne amma saboda adalcinsa ana ce mar khalifa na biyar a zamaninsa ne saboda tsabar adalci da tsoron Allah da yadda al'umma take da nagarta a zamaninsa ko a jeji ne idan kura ta ci karo da akuya ba ta satanta a zamaninsa kura ba ta cin akuya a jeji saboda mai saboda adalcinsa ya sa dabbobin jeji ana kai musu abincinsu sai a sanya alamar dabbar sai a fake in sun ga mai alama sai su kama wanda ba alama su ce wannan ta mutane ba a ɗauka ba balarabe kawai ya je kiwo yana shiga jeji kawai sai kura ta zo bakin jeji ta kama akuya ta yi jeji sai ya ce to yau ba lafiya ba saboda zamanin Umar bin Abdul Aziz ba mu taɓa ga haka ba sai bar dabbobin su ya shigo garin Madina yana za su samu ya rasu ana mar sallah sai ce ai na ga alama ai daga rasuwarsa har kura sun fara zalunci kuraye lokacin da zai rasu aka kama ƴaƴansa ɗan ƙanana ne wajen 10 aka ce za a ɗan baka wani kuɗi don ka bar musu in ka rasu sa iya rabawa gadin sai ya kalli yara sai ya ce musu ba na buƙatar wannan in bar muku abinda zan faɗa shi ne kowa a cikin zai zama ɗayan biyu ne ko na banza ko na ƙware wanda ya zama na banza ba zan bar masa dukiya ya sami Allah bayan rasuwa ba wanda ya zama na ƙware salihi to kuma Allah ta'ala yana jibintan bayan salihai Allah na jibintan salihai shi yasa yace inna waliyallahu allazi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah yace yana jibintan al'amuran salihai wani sura kenan suratul araf aya ta nawa kenan zai zama 197 sai ce in ya zama salihi kuma Allah ta'ala ya ce yana jibintan al'amarin salihai zaka wanda Allah ya jibinci al'amarinsa kuma yake bukata a wurina idan Allah ya jibinci al'amarin mutum yana bukata a wurinka ka ce baya bukata zaka duk wanda ya zama salihi Allah ya jibinci al'amarinsa a cikin ku to baya da bukatan wani abu a wurina in ko mutum yana da hali dukiya ta halal ya bar wa zuriyarsa wannan ko ba laifi ba ne duk da Umar bin Abdul Aziz bai yi ba akwai saboda akwai hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu wanda yake Bukhari da Muslim ya kashe hadisi na 3991 da manzo Allah ya zo ya ziyarce shi a Hajjatul Wada bayan da lafiya ciwo ya yi tsanani sai yake ce manzo Allah urida da tasaddaq bi thulthi mali ina son da ya sadaka rabin dukiyata annabi ya ce a rabi yayi yawa yanzu ya ce manzo Allah zai sadaka da thulthin dukiyarsa manzo Allah ta'ala ya da bi thulthi mali zai sadaka da 2/3 biyu cikin ukun dukiyar da nabi ya ce yayi yawa nisfuhu ya ce yayi yawa sai ya ce to zan yi sadaka da thulthi 1/3 ne cikin ukun sai nabi ya ce fa thuluth wa thuluth kathir ya ce thuluthi 1/3 ɗaya cikin uku babu laifi amma dai yana da yawa sai ya ce fa innaka an tazara warathataka aghniya khairun min an tazarakum alatan yatakhaffafuna an-nas sai ce ka bar magadanka suna cikin rufin asiri shi ya fi alkhairi da ka bar su kuma su lalace suna yawo suna roƙo to kaga a nan sai ya zama annabi ya bashi halaccin ya bar wani abu wa ƴaƴansa sai ce in za ka yi wasiyya na aikin alheri ka yi da kashi da cikin uku kashi biyu cikin ukun ka bar wa iyalanka saboda mai saboda su kula da wannan bayanka to wannan babu laifi duk da Umar bin Abdul Aziz bai yi ba amma kuma wannan din ba sai an ji an shiga cikin sabon Allah don yin wannan ba abin da ke da muhimmanci shine ka tarbiyyata da yaransu zama salihai masu nagarta shi yafi alkhairi dan ka tara dukiya kana suka bari su je ko da su yi ta tona asirin junansu kuma haka ake yi duk wanda ma ba a ma tarbiyya ba an ba shi dukiyar ba cika albarka ba yara nawa ne iyayen suka rasu aka bari aka ba su suka watsar da ita wani ma abin da zai tuna da babansa sai je gidan giya wai sai sa sunan baban Allah wadan naka ya lalace so da haka abukinnin abu priority mu ya zama ƴaƴan su zama salihan bayi abinda ka mallaka ka sa su su yi karatun addini su yi karatun zamani su koyi sana'a a kula da tarbiyyar su idan kana suka bar su ba komai suka samu ilimi da tarbiyya ya fi ka bar dukiyar a matsayin gado su zauna babu ilimi babu tarbiyya aulawiya ɗinka da dukiyar shine ta taimaka musu su zama na ƙware mutane masu nagarta masu ba da gudunmawa ga al'umma mafhu tayyib ina da saboda lokaci sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم